الشافعي تكلم عن جماعة وكم الدخل صلى الله عليه وسلم
to amma in ya zama shi al'ada ta mutum baya sallah a cikin jama'a to wannan hakika shine ya dauki sifa daga cikin sifofin munafikai kuma yadda Abdullahi hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya nuna wannan tambayar sharuɗan itikafi sharuɗan itikafi sharadi na biyu ya zama to a cikin masallaci ba a yi itikafi a gida sai a cikin masallaci ko mace ce sai ta yi itikafi a masallaci ba za ta yi itikafi a masallacin gidanta ba kwanta da kuryar ɗakin da ta waje da ta ware take yin sallah ta kira shi kamar wato masallacinta to wannan masallacinta ne amma ba zai zama to masallacinta za ta yi itikafi ba kamar sabanin yadda Abu Hanifa yake faɗa mace ba za ta yi itikafi sharadinsa a masallaci don haka Allah ya faɗa wa antum aqifuna fil masajid sanan sharadi na biyu kuma itikafi ya zamanto ba za a kusanci mace ba wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid kada ku rumbaci matan ku alhali kuna itikafi a masallaci malamai sun kara daga cikin sharar daga cikin wannan ma'ana kan cewa hatta hirama ta abin da ya danganci alakara da mata hira ta kwarkwasa ba ta halatta ba a cikin itikafi idan mutum yayi hira ta kwarkwasa ko kuma yayi maganganu waɗanda suke na batsa to wannan ya saba ma Allah a cikin itikafi saban ya zama to kan cewa saban ya fi karfi kenan bisa a ce in yayi ba a cikin itikafi ba an yi sabani wajen sharadin ta azumi sharadi ne ko ba azumi ko ba sharadi bane da kuma mudda as-sahih babu an yi iflaqin mudda dan haka ne Imam Shafi yace ko da tsakanin sazahar shigan masallaci ne kafin ka fita in kai niyyar itikafi za a baka ladan itikafi wajen Imam Malik sai da sharadin cewa sai kai kwana ɗaya da wuni ɗaya saboda hadithin Abdullah hadithin Sayyidina Umar da yace yayi bakance cewa zai yi itikafin dare a cikin dare ɗaya a cikin Masjidil Haram annabi a lokacin yana jahiliya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya cika bakancensa to daga wannan ya dauka kan cewa kamar itikafi sharadin sai ya zama to akalla dare daya da wuni daya sannan kuma ibada ce a wajen Imam Malik take lizinta da farawa in ka fara itikafi dole ne ka cika ba za ka fita lokacin da kaga dama ba in kai niyyar za ka yi itikafin kwana 10 sai ka shiga wani abu ya taso za ka fita in ka fita to ana binka waɗannan kwanakin sai ka rama sauran saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya shiga itikafi da bai karasa ba ya zo ya yi itikafi a cikin watan Shawwal saboda haka daga wannan Imam Malik ya dauki wannan ka'idar cewa ta daga cikin ibada da mutum ya lizumta ma kansa dole sai ya cika ta sannan ibada ce da ake so mutum ya shagaltu da ibada bautar Allah insha Allah za a yi bayani akan abubuwan da daga cikin itikafi kafin goman karshe su shigo insha Allah wannan yace menene halaccin zikirin da malamai masu ilimin taurari za su fitar masa da adadi su ce ayi kuma idan an yi nan take a samu ijaba ka wato adadin shi zai sa a samu ijaba yin wannan zikirin da wannan adadin shi zai sa a samu ijaba wannan taqawuli ne akan Allah duk wanda ya addu'a yana bainal khawfi war raja yana tsakanin tsoro da kauna tsoron watakila ba zai sami ijaba ba kauna Allah zai amsa masa amma ka ce akwai wani adadi na zikiri da idan kai tabbas Allah zai amsa maka duk wanda ya wannan ya kirkira ma Allah kada Allah ya faɗa dangane da annabawansa annabi Ibrahim innahum kanu da shi da annabi Ishaq da annabi Yaqub innahum kanu yad'u wa kanu yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana abidin sun kasance suna kiranmu ragaba hauf rahban wa ragaba suna masu tsoro kuma suna masu kwadayi kowa kwadayi yake ga annabawan Allah Khalilur Rahman da Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah abubuwa guda uku Allah ya bashi biyu bai bashi guda ɗaya ba saboda haka mutum kamar yadda na ambata adadi da ake bayarwa bisa wannan lissafin da ake yi bashi da asali wannan lissafin da Yahudawa suka kawo shi al-Imam al-Amir as-Sanani al-Imam al-Amir al-San'ani min sharhin subulus salam, sharhin min subulus salam, min sharhin bulughul maram, yana da risala akan wannan matsala, akan lissafin adadi na harafi da ko wani zikiri ko wani suna na Allah ko kuma wani zikiri kamar hasbunallahu wa ni'mal wakil, sai a kidaya adadin harufan da ke cikin wannan jumla. To sai a ce idan mutum yayi ya ambaci Allah da adadin waɗannan sunayen yana da wani tasiri, ambaton Allah ko yin zikiri da wannan adadin yana da wani tasiri na musamman. Wannan yana daga cikin abubuwa da aka kirkiro a cikin addini, magabata ba su san shi ba, ko mutum kada ya taƙayyudi da wannan, domin abin da ke cikinsa shine zaka yadda cewar yin wannan adadin shine zai baka ijaba. Bayan kuwa abinda yake Allah yake sa, abinda yake sa Allah ya ba mutum ijaba, tsoron Allah ne cikin zuciyarka. Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah yana karban daga masu tsoron Allah. Lan yanalu Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, jini da jinin abinda kuka yanka da naman da kuka yanka ba shine yake riskar Allah ba, taqawar da ke cikin zuciyarku shine yake, shine yake riskar Allah, shine yake kaiwa ga Allah, wannan Allah yake dubawa. To da kaga in kai zancan, in kai tunanin adadi, sai ka manta da batun ka tsaya ka yi addu'a ka ja sunan Allah ko ka ja wani ka ja ambaton Allah, kana mai kaskantar da kai ga Allah, kana mai nuna matsanin iftikari, matsanin bukatuwa ya zuwa ga Allah, ya zama to kai kawai kana duba wannan formula da aka baka, ka cika adadin ko baka cika ba, saboda haka baki dai kai lissafin shine a gaban ka. Bayan kuwa adadi ba shine a wajen Allah tabaraka taala, musamman ma da ya zama to kan cewa bashi da asali daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka hadarin da ke cikin wannan itikadin da ke tare da wannan, banda kawai aikata aikin wanda yake bashi da asali a cikin shari'a, to mummunan abin shine itikadi, kai itikadin cewa akwai tasiri ga wannan adadin, tasiri domin itikadin da wannan tasiri daga cikin adadi din yana daga cikin, yana daga cikin manya-manyan zunubai, irin jinsin itikadin tasirin taurari ne. An fahimta? Rataran an yi ruwan sama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Hudaybiya, manzo Allah ya hudu ba sallallahu alaihi wasallam, yace kun san abinda ubangijinku ya faɗa a cikin daren nan? Ubangijinku ya ce yau wayewar garin yau, bayina sun wayi gari, mu'minun bi wa kafir, sun wayi gari jinsi biyu, da masu imani da ni da kafir, masu butulci da ni. Yace amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa dhaka mu'minun bi wa kafirun bil kawkab, wanda yace an yi mana ruwa, an shayar da mu ruwa da falalar Allah da rahamarsa, to wannan mai imani da Allah ne, mai kafirce ma tasirin taurari. Wanda kuma yace an yi mana ruwa saboda tauraro ya fada waje kaza waje kaza, wato fadawar tauraro waje kaza yana da tasiri akan wato ruwan sama, akan abin da yake Allah ne kada yake kawo shi, to Allah yace wannan fa dalika kafirun bi mu'minun bil kawkab, wannan ya waye gari, mai butulce ma Allah ne, kafiri ne da Allah. Amma kafircin da ake nufi a nan wajen kafircin butulci, idan ba wai yana imanin cewar tauraron shine da ƙarfin kansa yake kawo wannan ba, a'a yana ganin wato Allah yana yin wannan abin ne yayin da tauraro ya fada nan wajen, wanda shine yawancin itikadin musulmi da Allah ya fitina su shiga cikin fannin ilimin taurari. Ba sa cewa tauraro yana da tasiri, saboda haka ba wai kafirai bane murtaddu, ga wanda ya faɗa haka kafiri ne murtad, a'a cewa suke yi, Allah ya gudanar da al'ada cewa idan tauraron ya fada nan wajen to za a samu wannan tasiri. To wannan shine, wannan yana daga cikin kaba'idul dunub, domin itikadin shine kafircin da ake nufi a nan wajen shine na wannan wato na butulce ma Allah da kuma imani da taurari. Wannan ma ya tambayarsa ma'anar itikafi da kuma yaya ake yi a yau, insha Allah bayani zai zo akan yadda ake yin itikafi insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب
نعم الله ما دوك كن سركي يتي شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهيد الله الله ياي شهيدا الشهادة شيني واتو الإخبار بعلم بايد دلاباري دإلمي واتو الله يا شهيدا يا باد دلاباري بسسني أنه لا إله إلا هو جوا cewar abin da ya shaida da shi babu abin bautawa da gaskiya sai shi shi Allah ne ya shaida wal mala'ika mala'iku ma sun yi shaida da haka wa ulul ilmi haka dalika ma abuta ilmi malamai su ma sun yi shaida da wannan qa'iman bil qist Allah yayi wannan shaida wato yana mai tsayar da adalci Allah ya zama wato Allah ya shaida babu abin bautawa da gaskiya kuma mai tsayar da adalci wato shi kansa Allah ya tsayar da kansa akan adalci halin kasancewar Allah mai tsayar da adalci wannan shaida kamar yanda Allah ta'ala ne yake cewa lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmi nan Allah yayi shaida akan wahda akan tauhidi cewa Allah yayi shaida da tauhidi sannan kuma a wata ayar a suratul nisa Allah yayi shaida akan risala akan abin da ya saukar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadu Allah ya sai dai Allah yana shaidawa da cewa yayi shaida da abin da ya saukar da gare ya yana shaida da abin da ya saukar maka ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anzalahu bi ilmihi Allah ne ya saukar da shi da ilmin sa wal malaikatu yashhadun malaiku ma suna shaida da wannan saboda haka wannan ya isa girman wannan kalma ta la ilaha illallah cewa Allah yayi shaida da mazmuninta kamar yanda Allah ya umarce mu mu yi shaida da la ilaha illallah ya umarce mu da mi shahadatu an la ilaha illallah to shi kansa Allah yayi wannan to sannan Allah a cikin nan ya bayyana matsayin malamai yace malamai sun yi shaida da abin da shi kansa Allah ya shaida da shi da mala'iku ambaton su tare da Allah da mala'ikunsa wannan ya isa musu girmamawa da falala wannan aya ta isa matuka wajen girmama matsayin malamai masu tsayar da adalci masu tsayar da adalci shine wato masu tabbatar da abin da la ilaha illallah tace kuma suka tsaya akan ta suka yi istiqama fadin Allah ta'ala qa'iman bil qist yana mai tsayuwa da adalci wato Allah ya ga mana shi kansa Allah yana tsayuwa da adalci kuma shi Allah ya umarce mu ni Allah ya umarce mu da mu tsayar da adalci yace ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist ya ku wanda suka yi imani ku zamanto masu tsayuwa da adalci shuhada lillah masu shaida ga Allah masu yi ma Allah shaida nan shi Allah yayi shaida ga kansa yayi shaida ga kansa da kuma ga duk halitta azza wa jalla baya buƙatar ya shaida a wajen mu amma saboda kamalan rahamarsa gare mu yayi mana shaida da wannan abin da yace mu kanmu tashi mu shaida dashi to Allah yace ya ku wanda suka yi imani ku tsayar da adalci ku zama to masu tsayuwa da adalci masu shaida ga Allah ku yi kamar yadda Allah yayi shaida to kuma ku yi shaida kuna masu tsayar da adalci ga Allah walau ala anfusikum, ko da kuwa za ku yi adalcin adalci, ko da haƙƙin akan ku yake ku tsayar da adalci, awul walidain, ko haƙƙin akan iyayen ku yake, wal aqrabin, da mazo da wanda suke wato na dangi, in yakun ghaniyan aw faqira fallahu awla bihima, amma idan gani idan mawadaci ne ko faqiri ne, to Allah shine yafi cancanta, Allah shine yafi jibi, shine yafi kusa, shine yafi cancanta ka tsaya ka dube shi, ba wannan mawadacin ko faqiri ba. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, kada ku bi zansan rai gabarun fi adalci, sanar shine yake hana adalci. Sannan a wani wajen kuma Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillah shuhada bil qist, ku zamanto masu tsayuwa ga Allah, masu miƙewa da tsayi, masu miƙewa ku zabura zuwa ga Allah, ku tsaya kyam akan istiqama ga haƙƙin Allah, shuhada bil qist, kuna masu shaida da adalci. Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu, kada ki yayye ku da kuke ma waɗansu mutane ya sa ku kan kuke yin adalci. To anan wajen Allah madaukakin sarki yin shaida akan abinda akan wahdaniyya, sannan kuma akan abinda shine halittar sama da ƙasa ta tsaya akai, shine adalci. Allah ya tsayar da halittar sama da ƙasa bisa da adalci, in babu adalci halittar sama da ƙasa ba za ta tabbata, ba za ta miƙe ba, ba abinda zai tafi. Shi yasa idan ya zamanto babu adalci daula ba ta miƙewa. Malamai ya shahara a cikin maganganun malaman mu na addinin musulunci, malaman siyasatu shar'iyya, suna cewa Allah yana kyare, yana kyale daula kafira, koda abin idan Allah yana kyale daula mai adalci koda kafira ce, sai kyale su tsawon shekaru masu yawa. Amma Allah baya kyale daula musulma, baya kyale daula azzaluma koda musulma ce. Idan akwai adalci, koda an tawaye haƙƙin Allah shine kafirci, to Allah sai ya kyale daula in dai akwai adalci tsakanin mutane. Amma koda an ce an kiyaye haƙƙin Allah amma kuma an tozarta haƙƙin bayi, babu adalci, to Allah ba zai kyale wannan daula ba, Allah ba zai kyale mulkin ba. Domin in babu adalci, rashin adalci shine babban fasadi, shine yake kawo fasadi a bayan ƙasa. Saboda haka wannan ayat ta kunshi falal la ilaha illallah da falalan malamai da kuma falalan tsayar da adalci. Tsayar da adalci, ana tsayar da adalci ta hanyar alƙalanci, domin ɗaya daga cikin abinda ya sa kenan aka ce a yi mulki don a tsayar da adalci. Kuma abinda zai sa ka tsayar da, abinda zai sa alƙali ya tsayar da adalci shine ya san gaskiya ya aiki da ita. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙalai guda uku ne, guda biyu suna wuce, ɗaya yana aljanna. Alƙalin da ya san gaskiya ya yi hukunci da ita, wannan shine alƙalin da yake ɗan aljanna. Alƙalin da ya san gaskiya yake aiki da ita yana wuta. Alƙalin da bai san gaskiya ba balantana ma ya aiki da ita, shi ma wannan yana wuta. Saboda haka ba za ka tsayar da adalci ba sai ka haɗa ilimi da aiki da ilimi. Kuma kowa a cikin nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa alƙali ne, a cikin abin da yake yi akwai jinsi na alƙalanci da ake buƙatar ya tsayar da adalci. Uba a cikin ƴaƴansa, da a cikin da miji tsakanin matansa, da malami tsakanin ɗalibai, da ma'aikaci tsakanin wanda suke aiki ƙarƙashinsa ko amanar da aka bashi. Kowa a cikin abin da aka bashi mai adalci, an umarce shi da an neme shi da ya adalci. Wata ran baban Nu'man ibn Bashir ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kai shaida na ba ma ɗana Nu'man wata gona tawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, a kulla banika na haltahu mithla hadha, dukkan ƴaƴanka ka ba su suma irin wannan? Ya ce a'a. Ya ce inni la ushidu ala jaw, ba zan yi shaida akan zalunci ba. Ittaqullaha wa'dilu baina abna'i, ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku. Ya ce ba zan shaida akan zalunci ba sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mutum kowane irin abu kake ana buƙatar ka tsaya da adalci, tun daga shi Allah da kansa ma Rabbul Izzati wal Jalal ya ce ya tsayar da adalci. La ilaha illa huwa, sannan Allah ya sake tabbatar da wannan kalma, wannan haƙiƙa, wanda ita ce babbar haƙiƙa. hakika da babu kamarta a cikin halitta baki daya cewa babu abin bautawa da gaskiya sai shi al-aziz Allah shine mai rinjaye mai izza wanda saboda izzar sama baka ganin sa ballanta naka je kusa da shi ballanta naka ce zaka shi shige akan harkar sa al-hakim gwani Allah gwani ne a cikin maganganun sa magana Allah hikima ce gabaki daya alqur'ani hikima ce babu hikima kamar sa Allah gwani ne a cikin Allah gwani ne a cikin ayyukansa duk ayyukan Allah ka duba ka ga yadda ya sama ka duba ka ga yadda ya halitta baki daya akwai gwaninta a ciki Allah gwani ne a cikin shari'ar sa dokokin da Allah ya sanya na shari'a akwai hikima a ciki duk wani abu in ma baka gane hikimar ba ka san akwai hikima sannan Allah gwani ne a cikin kaddarar sa duk abin da Allah ya kaddaro maka ka san akwai hikima saboda haka kada ka ki kaddara Allah kada kai ma kada kai fito na fito da Allah dan me wannan abin zai same ni Allah ya jarabce ka da jarabawa kana ta hankolin neman wani abu Allah ya hana ka ko kuma Allah ya sa maka wata rashin lafiya ko wata musiba kace dan me wannan zai faru gare ni kar kai haka kai itikadin cewa akwai hikima a wannan domin wai abu ne wanda yazo daga al-hakim gwani duk abin da Allah ya yi akwai hikima a ciki inna dina indallahi al-islam sannan Allah yace hakika addini a wajen Allah shine musulunci wato addini nan an kawo shi da sigar bayan takidi aka kawo shi da sigar alif wal lam ta jinsi wato addini gabaki daya duk wani irin addini wanda za a yi to wanda yake na wajen Allah shine al-islam kamar yadda Allah ta'ala ne ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya nemi wani addini ba addinin musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a karba daga wajensa ba wato ba za Allah ba zai karbi wani addini ba in ba addinin musulunci ba addinin musulunci shine addinin Allah tunda ku shine addinin Allah to kenan wato shine addinin da Allah ya aika annabi Adam da shi shine addinin da Allah ya ba mu annabi Nuh shine addinin da Allah ya ba mu dukkan annabawa da manzanni wanda yake kuma haka don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa addinin su guda daya addinin su gabaki daya guda daya ne shine musulunci kuwa وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم با abinda ba wanda aka ba su littafi basu saba ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm sai bayan ilimi ya zo musu baghyan bainahum sun saba din saboda zalunci tsakanin su wato basu saba ba sai bayan da hujja ta zo musu sai bayan da manzanni suka zo musu suka tafi sannan suka saba wato kenan dabi'ar ilimi na addinin musulunci ya kawo haduwar zakata ya kawo haduwar kai an fahimta dabi'ar ilimin addini ya sa a hadu domin gashi Allah ya ce mabiya annaba wanda Allah ya ba su ilimin littafi ba saba ba sai bayan da ilimin ya riga ya zo musu saboda me suka saba bayan ilimi ya zo musu baghyan bainahum saboda zalunci tsakanin su me yasa suka saba hasada dake tsakanin su da wuce iyaka wannan ayar ita ce ta hasarin sababul ikhtilaful madhmum wato al-ikhtilaf sabani iri biyu akwai sabani wanda yake al-mahmud sabani na yabo wanda yake sabani wanda yake na rahama wanda zai kawo tausi'a ga al'umma shine wanda sai sannan nau'i na biyu ikhtilaf al-madhmum al-ikhtilaful madhmum sabani wanda yake abin zargi wanda shine wanda Allah baya so wanda Allah yake cewa kada ku wannan ya hana mu mi wannan sabanin wanda Allah ya kira shi al-iftira wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu to Allah ya zargi ahlul kitab da wannan sabanin na nau'i sabanin na jinsi na farko wanda yake ba sabanin da yake kawo rarrabuwa bane shine sabani wanda yake za a saba akan fahimta amma tare da imani akan asali gabaki daya akan asali guda daya sabani da an yadda asali guda daya akan cewa dukkanin ko waɗannan masu sabani din duk gaskiya ake nema shine irin sabanin da sayyidina imamu shafi'i rahmatullahi alaihi wa radiya anhu yake cewa bamu taba jayayya da wani ba akan wata matsala ta ilimin addini face ina fata Allah ya bayyana gaskiya a harshen sa na karba wato kenan kaga ba sabani ne musu ba sabani ne na kasan gaskiya ka take ba a so yake wani abu ne kai kana ganin wannan shine gaskiyar ka iya wanka amma kana fatan gaskiyar ka ke nema watakila Allah ya bayyana gaskiya a harshen wanda kake husuma da shi in ta bayyana sai ka koma ga karka to wannan sabanin shine sabanin da yake ba na zargi ba shine wanda Allah ta'ala yake cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kun yi jayayya akan wani abu kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzon sa wato in aka mai yadda abu zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu maganin sabani inda ba za a samu maganin sabani ba Allah ba zai ce an yi sabani a mai yadda shi gare shi saboda haka wanda suke cewa alkitab wa sunna sabani suke kawo wa tsakanin mutane waɗannan sun kira mu Allah kaza ko ba su fahimci alkitab wa sunna ba wannan sabani shine irin sabanin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabani akan matsaloli na furo wanda yake daga baya za ka ga duk sun dawo zuwa ga kalma daya kamar tunda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sun yi irin wannan sabanin da yace kada wani ya sallalla asar sai a banu quraiza waɗansu suka ce a ai annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake nufi mai gaggawa saboda haka suke sallah a hanya suke isa banu quraiza waɗansu kuma suka ce a zahiriya ya ce kada ni sallah a banu quraiza sai an je can saboda haka ba su yi sallah ba sai da suka je can duk da lokacin sallah ya kusan fita saboda kace sun zahirul lafzi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai aibata waɗannan ba bai aibata waɗancan ba saboda ya kyale kowa ya ijtihadi a nan wajen saboda in aka ce gashi shi yasa dewa dokoki na shari'a ba a ce mana ga hukuncin su ba sai aka kyale mana ga asali wanda yake zamu ijtihadi domin mu gane yaya zamu yau idan da an sanya mana duk an ce abu kaza in ya faru ga abin da za ku abu kaza in ya faru ga abin da za ku duk an gama dukkan masail ba a bar mana komai na tunani ba na muruna na yadda zamu san idan waɗansu idan tsanani ya zo yadda zamu adjust da abin ya zama to mana da abin ya zama to mana wahala a cikin shari'a to amma saboda rahmar Allah sai aka sanya mana iyakoki wanda a ciki zamu rinka ijtihadi sabani waɗanda yake nazargi wanda yake nazargi shine irin wannan sabanin ahlul kitab wanda yake sifar sa guda biyu sifa ta dukkan su ne aka ambata a cikin wannan aya sifa ta farko rashin ilimi shike kawo sabani tun daga shi Allah ya ce ba su saba ba sai bayan ilimi ya zo musu kenan inda ilimi bai zo musu ba wannan za su saba abu ne wanda yake shine sananne wato a ɗabi'ar sabani in babu ilimi dole za a yi sabani saboda haka ɗaya daga cikin abubuwan da yake kawo sabani jahilci idan aka samu jahilci sai an samu sabani kuma sabanin da yake mara kyau domin mutum zai haƙiƙi ce yana cewa dan me za a ce masa dan me za a ce masa abu kaza bayan shi ba haka ya tashi ya ga ana yi ba bayan da ya san cewa da ya san ingantatta suna daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai wannan rigimar ba to da haka maganin wannan sabanin sai a bayyana ilimi ba musu za a yi ba ba musu za ka yi da shi ba ka nuna jahilcinsa ka nuna rashin san sa ga sunna ka ce dama wannan shine al'adar waɗanda yake ba sa son sunna al'adar masu gaba da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam al'adar masu bid'a yayi ka ce a'a in jahili ne ka sanar da shi in ka gane dalilan sabanin da kuke yi da mutum jahilci ne to ka bashi ilimi ka sanar da shi nau'i na biyu na abin da yake sanya sabani shine zalunci shine wanda Allah ya ishara a nan wajen cewa su mujibin haɗin kai mujibin rashin sabani ya zo musu na farko shine ilimin da annabawa suka kawo musu to amma sai ya zama to su al-baghi ma'ana al-baghi shine al-zulm al-i'tida hana ma wani haƙƙin kansa hana ma wani haƙƙi to idan da wannan sai an samu sabani la mafar dole sai an samu sabani wannan shine wani lokaci irin sabani da ke samuwa tsakanin mabiya madhabobi ko mabiya kungiyoyi ko mabiya ra'ayoyi ko makamantan wannan ka ce a ra'ayina ko kuma shugabana shine akan gaskiya ko yayi daidai ko bai daidai ba shine akan gaskiya shine irin yanda jahiliya suke faɗa nusur ahaka zaliman aw mazluma ka zama to tare da dan uwanka ko azzalimi ne ko ba azzalimi ba shine ka san cewa a nan wajen ba daidai yake ba amma sai ka ce taya za ni kyale shi in na kyale shi ai na ci amana to wannan shine sababin zalunci domin ka yadda cewa abin ba daidai bane amma ka ki ka sallama ma gaskiya to rashin sallama ma gaskiya shine babban bagyo ko kuma ka ki yadda da gaskiya da ta fito daga wajen mutum saboda kawai kana kinsa kamar shine abin da Yahudawa su lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo farkon zuwan sa Madina tun ma kafin ya shiga Madina yana Quba Yahudawa suka su ne farkon wanda suna da cikin farkon wanda suka zo suka ganshi saboda sun san da batun zuwan sa ba ma wani abu ne ya kawo zaman Madina ba illa sauraron zuwan sa bayyanar sa daga cikin waɗanda suka zo a wannan makon na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo akwai Huyay ibn al-Akhtab Huyay ibn al-Akhtab mahaifin Safiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin Safiya ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ta san lokacin da babanta ya fita da asusuba da shi da dan uwansa suka tafi su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin Banu Nadir kafin a kore su suka tafi Khaibar yace basu dawo gida ba sai da duhun dare ya soma tace daga yanda suka shigo da alamar basu magana a hanya ba suna shigowa sai baffana wato dan uwan uban nata sai ya tambaye shi yace a huwa huwa shine yace huwa huwa shi din ne yace to yaya zaka yace adawatuhu hatta al-maut ko mu'adatuhu hatta al-maut gaba zan yi da shi har na mutu saboda kaga shine wanda Allah yake faɗa wato sun saba ma gaskiya bayan ilimi ya zo musu saboda me saboda hasada dan me za a ce annabin karshen zamani ya zamanto ba daga cikin Banu Ishaqa ba daga cikin Bani Isra'il ba Yahudi ba sai ya zo daga cikin Larabawa waɗanda yake Larabawa da muke musu tinkahu cewa ku jahile ne ba ku da ilimin littafi mu ne ahlul kitab mu ne malamai yau sai a ce gashi sun zo da karshen annabci sannan kuma a ce mu bi shi duk mu aje wannan jagorancin da muka samu na al'umomi da matsayin da muka samu na cewa mu ake gani mu ne masana addini mu ne masu ilimi mu ne marja'i gare mu ake komawa a ce duk mu aje wannan shugabancin mu zo mu zamanto mabiya yau maimakon a ce mu ake bi sai dai mu zamanto mabiya suka ce ba za su yi ba to wannan shine albaghi to idan da wannan a cikin zukatan mutane in akwai wannan ba a taba zama lafiya ba za a taba daidaituwa ba za a taba samun haɗin kai ba in akwai wannan akwai haɗin kai da akan yi haɗin kai na maslaha haɗin kai na siyasa an fahimta wannan ba haɗin kai ake kiransa ba domin haɗuwa ce don maslaha wanda wannan hankalin ɗan adam yana iya kaiwa zuwa gare shi shi wanda Allah ta'ala yake ishara ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana tsammanin suna haɗe amma zukatan su a rarrabe suke zalika bi annahum qaumun la yaqilun saboda su mutane ne wanda suke ba su hankalta wato da suna hankalta da za su zo su yi wannan haduwar zamanto kana jami'an din hakikatan haka take wato hankali zai sa mutane su zo su haɗu tare domin a cikin haduwa akwai ƙarfi to wanda yake shine yanzu mutane waɗansu hankalinsu da gogayyar rayuwa ta sanya su sun ɗanɗana kudarsu a tarihin rayuwarsu a tarihin al'ummominsu suka zo dole suka gane muhimmancin haɗin kai shine kamar yadda kasashen turai suke kasashen turai ba kasashen da suka ɗanɗana azaba irin kasashen turai dan tun suna lokacin suna hamajiyarsu masu cin mutane masu abin nan ba su da wani ci gaba lokacin suna gargashin daular Rum haka suke tsakaninsu da junansu sai yaki haka har bayan daular Rum din sun zo sun shiga cikin addinin Kirista tsakaninsu sai yaki har zuwa dai karshen abin da ya faru na su ne suka sababa yakin duniya na farko da miliyoyin mutane suka mutu sannan yakin duniya na biyu da miliyoyin su suka mutu a Rasha kawai mutum miliyan 10 sun mutu bayan yakin duniya na biyu a Rasha kawai banda a sauran kasashen turai miliyoyin mutane da suka rinka mutuwa har ya fi karfin a ce za a rinka binne gawawaki cututtuka ko na annoba da suka barke saboda gawawaki da suka rube kwayoyin cuta suka rinka yaduwa mutane suka rinka shaka suka rinka mutuwa cututtuka suka rinka samun su shekaru masu yawa to sun dandana wannan sabanin saboda haka suka ce bari su su haɗa kai to wannan haɗin kai ba wai haɗin zukata ba ne haɗin kai ne na maslaha cewa maslaha ta gane kan cewa ka aje abin da kake so, ni ma na aje abin da nake so, mu zo mu hada akan abin da ya zama duk zai kyautata mana dukkan mu biyu. To kuma abin da ake yi wanda yake wannan shine musulmi muka kasa shine musulmi muka gagara na hankalin ba muka kasa yi ballantana wancan na shari'a wanda Allah ne kadai yake kawo, domin wancan shine ta'at shine hadin zakat. Allah ta'ala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imtinani, ya goranta masa wannan ni'ima cewa huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim. Allah shine ya taimake ka da nasararsa, ya taimake ka da mu'minai kuma ya hada zakatansu, ya hada zakatansu. To wannan zakata suka hadu, to la mafarkai zai hakkauka za su hadu, karfi zai hadu, dukiyoyi za su hadu. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Da ka batar da duk abin da ke bayan kasa ba za ka hada zakatansu ba, amma Allah ya hada zakatansu. Hada zakata ba wanda yake sai Allah, ko ba zai yi a yi shi ba sai akan tsarin Allah tabaraka wa ta'ala, tsarin addinin musulunci. Allah ta'ala yace wa man yakfur bi ayati Allah, wanda ya kasance ma ayoyin Allah, fa inna Allah sari'ul hisab, to lalle Allah mai wato gaggawa, mai gaggawar sakamako ne. Wato duk wanda ya kafirce ma ayoyin Allah bai yi imani